sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 30 ga watan Disamba shekarar 2021 Baba Yakub makerin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dattawa da masana a jihar Adamawa sun mikawa majalisar dokokin jihar Kudirin su na nuna rashin amincewa da kirkirar wasu masarautun gargajiya a jihar Muna kuma dauke da tattaunawa da ministan shari'ar Najeriya akan kudade da gwamnati ta karbo daga masu yi wa dukiyar kasasa ta. Muna kuma dauke da rahoto ta musamman akan zargin da gwamnatin jihar Filato yayi cewa an bindiga daga yankunan Zamfara da wasu wurare su ne suke haddasa rikici a jihar Filato. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mayakan kungiyar Al-Shabab ta Somalia sun kai hari a wani gari dake arewacin Mogadishu, babban birnin kasar yau Alhamis, inda suka kashe akalla mutane 7 yayin da suke fafatawa da jami'an tsaron gwamnati, inji wani mazaunin garin da kuma 'yan sanda. Harin dai ya faru ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin shugaban kasar Somalia da Prime Minister kasar wanda abokanan hudatta na kasa da kasa suka damu cewa ya dauke hankalin gwamnati daga yaki da masu tayar da kayar baya. Yan sanda da mazauna garin Balad mai tazarar kilomita 30 daga arewacin Mogadishu sun ce mayakan kungiyar masu alaka da alkaida suka kai hari tare da mamaye jami'an tsaron gwamnati da suke gadin wata gada a mashigar garin da sanyin safiyar yau. Rundunar sojin Mali ta faɗa yau Alhamis cewa an kashe wasu sojoji hudu tare da jikkata wasu da dama yayin da aka kai musu wani hari a yammacin kasar. Rundunar ta ce harin ya faru ne a ranar Talata da daddare a yankin da masu ikirarin jihadi suka kai wa sojoji hari a baya. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce wani rukunin soja a yankin Nara aka kai wa hari da bumabawai da kuma manyan makamai. Ta ce akalla sojoji hudu suka mutu kuma wasu da dama suka ji mummunan rauni. Amma bata bayyana waɗanda suka kai harin ba. Da yammacin jiya Laraba an kai hari ga wata runduna a Nina a kudancin kasar mai nisa amma ba a samu asarar rayuka ba in ji rundunar. Adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu yayi kasa idan aka kwatanta da lokutan baya yayin da nau'in Omicron na coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Daraktar hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rachel Walensky ta faɗa jiya Laraba yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai kokolwa na tarihi. A cikin 'yan makonni kaɗan da suka wuce nau'in Omicron ya karu cikin sauri a faɗin ƙasar kuma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa. Yayin da waɗanda suka kamu ya karu sosai daga makon da ya gabata waɗanda ake kwantarwa a asibiti da mace-mace ba su da yawa yanzu, in ji ta tana magana ne kan gaba ɗaya waɗanda suka kamu. Ta ce adadin matsakaicin waɗanda ke kamuwa kullum na kwanaki 7 yayi sama da kashi 60 cikin 100 sama da satin da ya gabata zuwa kusan 240 duk rana. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi allawa dai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar Myanmar na sama da mutane 30. Ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira Save the Children View wanda aka daura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki. Kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin Kirsimeti a gabashin jihar Kaya inda 'yan tawaye masu rajin kare demokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji wanda suka karɓe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan Fabrairun da ya gabata. A cikin wata sanarwa da suka fitar da yammacin jiya Laraba, mambobin kwamitin sulhun sun lalata buƙatar tabbatar da hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Sun kuma yi kira da dakatar da duk wani tashin hankali cikin gaggawa tare da jaddada muhimmancin kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da tsaron farar hula. Sanarwar ta ce akalla mutane 35 aka kashe a harin, ciki har da yara 4 da ma'aikatan Save the Children View. Jiya Laraba mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke ɓarkewa a Bariloche da ke kudancin ƙasar Argentina. Masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai ƙarfi ka iya kai gobarar zuwa ƙananan garuruwan Rio Villegas. An tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin Argentina daga arewa zuwa kudu. An kiyasta cewa sama da hektar 4000 na gandun dajin bajin ya kone tun lokacin da gobarar ta barke a ranar 7 ga watan Disamba bayan wata tsawa. Akwatin gawar marigayi Archbishop Desmond Tutu na Afirka ta Kudu ya isa majami'ar St. George Cathedral a Cape Town yau Alhamis, inda za a ajiye shi kafin a yi jana'izarsa a ranar Asabar mai zuwa. Iyalan Tutu sun raka akwatin gawar zuwa babbar majami'ar, inda wani rukunin limaman Anglican suka gaishe su. Limaman sun saka wa akwatin gawa albarka kafin daga bisani suka ɗauke shi zuwa cikin majami'ar, inda ya taɓa yin wa'azi lokacin mulkin farar fata marasa rinjaye Afirka ta Kudu. Za a kona gawar Tutu kuma daga baya tokarsa a ajiye ta a gidan kayan tarihi na babbar majami'ar bisa ga burinsa. Dangogon mai yaƙi da mulkin wariyar launin fata da kare haƙƙin ɗan adam ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata, yana da shekara 90. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar Majalisar Dattawa. Sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba, duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun ‘yancin ɗan adam a duniya. Shugaban ƙasar da ya gabace shi Donald Trump ya yi watsi da batun take haƙƙin ɗan adam na Koriya ta Arewa bayan taronsa na farko a ƙasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Yulin 2018. Sashin Koriya na BOA ya tambayi ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da naɗin a lokuta da dama, ciki har da farkon wannan watan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, dattawa da masana a jihar Adamawa sun mika wa majalisar dokokin jihar kudirin su na nuna rashin amincewa da kudirin majalisar na kirkira wasu masarautun gargajiya da suka hada da hakimai da kuma masu jimillu, haɗe da makara wasu gundumomi a jihar. Wakilin Musalisu Muhammad Garba daga Adamawa na da cigaban rahoton.
Shiyar Arewa maso gabashin Najeriya na ɗaya daga cikin yankin da suke fuskantar matsalar rashin tsaro, ciki har da ma jihar Adamawa, musamman abin da ya jibanci garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ayin fashin daji, sai kuma rikici da ta yi kamari tsakanin manoma da kuma makiyaya. Kwatsam sai gashi wata sabuwar matsalar na shirin barkewa a jihar. Majalisar dokokin jihar ta yunkuro domin kirkirar wasu sabbin masarautun gargajiya a jihar, musamman abin da ya shafi hakimai da kuma masu jimillu. Hakan ta sanya wasu daga cikin al'umman jihar suka yunkura domin su tabbatar wa majalisar jihar cewar ba su buƙaci a ƙara musu kowane hakimi a ƙaramar hukumar su ba. Alhaji Hassan Turaki, wanda ya shafe shekaru sama da 70 yana rayuwa a ƙaramar hukumar Yola ta Arewan, yana ɗaya kuma daga cikin shugabannin da suka kai wannan ƙorafi zuwa majalisar dokokin jihar.
To abin da za ku yi wa mutane, ya kamata a tuntube su, a zauna da su, ko su yarda ko ba za su, amma dai akwai tuntuba. To abin da muke so mu yi, ga dalilanmu da muke so mu yi wannan ba mu samu ba, don haka kaga akwai lauje cikin nade kenan. Ba ma son wannan district saboda luna da dalilai da yawa. Registry ɗaya da muke da shi ma an yi wata tara ne ko goma ne ba su karɓi albashi ba, don haka ka ce za ka ƙirƙiro wani abu wanda su ma suke abin nan ba ka biya su albashi ba.
Shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Adamawa kuma shugaban kwamitin ƙirƙiro sabbin gundumomi da kuma hakimai na jihar Adamawan, Honorable Haman Tukuru Yetisuri, kuma memba mai wakiltar Jada Bulo a majalisar dokokin jihar Adamawan, shine dai wadda ya karbi wannan korafin da wasu daga cikin al'umman jihar suka shigar.
Yau kuma mun karba dokoke ne daga manyan mutane mai zaman cikin garin Jimeta, wanda sune kuma ya kamata a ce in akwai wani wuri wanda za su zo su yi godiya, su nuna mana farin ciki dangane da wannan abun da za a yi, su ne za su zama na farko, amma yau kuma ga abin da ya kawo su. In Allah ya zo ya yarda, mun musu alkawari za mu tabbatar abin da suka gabatar shi ne za mu gabatar wa majalisar dokoki ta jihar Adamawa.
Dokta Madi Abba malami ne a jami'ar Modibo Adama da ke nan Ola, wanda shi kuwa nan take yayi mana ƙarin bayani akan cewar
annawa fahimtar wannan abun ba a kyauta ba. Waɗannan ƴan majalisu da suke nema a kawo wannan garin masarautun nan su koma can wuraren da suke mulki su je su tambayi talaka, wato kuna talakawan suna buƙatar wannan garin masarautun, amma ba wai su ne za su zo su zanna a Yola su tattauna ba, sannan su ce kuma suna neman su ji ra'ayin jama'a a sashi ranar 24 ga watan Disamba. Ba ra'ayin wanda aka ji,
abun jira dai a gani shine ko waɗannan korafe-korafe da al'umman wasu ƙananan hukumomin jihar Adamawa suka kai majalisar dokokin jihar zai haifar da ɗame ido. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoto. Ministan Shari'a a Najeriya Abubakar Malami ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta kashe kudade da wasu jami'an kasa suka sata, amma aka dawo da su daga kasashen waje an kashe su ne kuma akan muhimman ayyukan ci gaba da agaji ga talakawa. Wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga ministan Shari'a a hirar da suka yi.
Idan ka tuna a shekara 2017 gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta karɓo kuɗaɗe da suka kai dala Amerika miliyan 322 daga ƙasar Switzerland. Waɗannan kuɗaɗe an daidaita su cewa za a yi aiki da su a kan dalilai na jin ƙai na ganin da cewa mutane marasa ƙarfi da kuma ayyuka waɗanda za su rage kaifin talauci a Najeriya an yi aiki a kansu. Waɗannan kuɗaɗe an yi umarni da su ta fuskar harkoki irin su wato samar da ayyukan yi ga mutane waɗanda suka yi karatu suka rasa aikin yi. Trader Money kamar yadda ka sani masu ƙananan sana'o'i har ila yau akwai tsare-tsare irin su na ciyarwa a makarantu. A shekara ta 2020 kamar yadda ka sani har ila yau an samu nasarar ƙato wasu kuɗaɗe dala Amerika miliyan 311 waɗanda aka karɓo daga Island of New Jersey, Ingila, Amerika waɗanda ƙasashe ne da aka yi tarayyar dawowa da waɗannan kuɗaɗe. Kuma waɗannan kuɗaɗe za a yi umarni da su domin manyan ayyuka na bunƙasa ƙasa. Daga cikin manyan ayyuka waɗanda aka yi umarni da waɗannan kuɗaɗen don aiwatarwa sun haɗa da hanyar nan da ta haɗa Abuja zuwa Kano, da hanyar da ta haɗa Lagos zuwa Ibadan, da kuma takon Niger Bridge. Bayyane yake da dukkan ɗan Najeriya na ganin cewa ana aiki ba dare ba rana a kan waɗannan hanyoyi, kuma kwalliyar tana biyan kuɗin sabulu an kusa kammala mafi yawan waɗannan ayyuka. Saboda haka abin da ke faruwa, gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi nasara ta fuskar karɓar kuɗaɗe waɗanda aka yi rubuta ciki da su, kuma an yi umarni da waɗannan kuɗi a kan kai.
To amma minista, wata babban matsala da waɗansu masu suka gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari suke shine tsare-tsare na ayyuka masu kyau da kuɗaɗe masu dama ana sakawa, amma ana tafka badaƙalar da su talakawa wanda aka tsara su more wannan abun baya kai gare su kamar yadda gwamnati ta tsara ko take tsammani. Shi me za a yi domin a tantance yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe, musamman wanda ake baiwa talakawa tallafi ko kuma sanya ƴan makaranta su ƙara walwalewa wurin sha'anin karatunsu?
To, ta fuskar abin da dangance aiwatar da ayyuka da kuma bayyana su domin al'umma su gani su yi kuma bibiya. Kamar yadda ka sani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa hannu a shekara ta 2016 akan gudanar da gwamnati buɗaɗɗiya wadda babu wani mundahana, babu wani ƙulle-ƙulle, babu wani kumbiya-kumbiya game da ita. To a sanadiyyar wannan duk abin da ake gudanar suwa ta fuskar abin da ya dangaci waɗannan kuɗaɗe bayyana yake. Mataki na farko shi ne tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake sa rai a wannan lokaci na samu an shigar da su a cikin bajet na gwamnatin tarayya. Saboda haka lokacin da muka kasance muna zargin za mu samu dala Amerika miliyan 322 daga Switzerland, an shigar da su a cikin bajet, an ayyana abubuwan da za a yi da su, an kuma kasance ana yin waɗannan ayyuka a kan. Saboda haka abin duba a nan sim shirye-shirye irin su Empower, shirye-shirye irin su School Feeding Program sun yi nasara ta fuskar aiwatarwa ko ba su yi ba. Saboda haka Open Government Partnership ya ba da dama ta fuskar bajet shigar da kuɗaɗen na a bajet. Ya kuma har ila yau bayyana da cewa bajet ɗinmu na Najeriya bayyane yake a kan kone shiri wanda gwamnatin tarayya shirye yi kuma ta yi aiki a kai.
To madalla, da fatan an shakata. yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan zargin da gwamnatin jihar Plateau yayin cewa ƴan bindiga daga yankunan Zamfara da wasu wurare su ne ke tada rikici a jihar Plateau. Lajen rahoton da Zainab Babangi ta hada mana.
A makon jiya ne kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta yaba wa rundunar sojin Najeriya bisa kokarinta wajen yaki da ƴan ta'adda da ke cin mutunci da aiwatar da kashe-kashe a sassa daban-daban na kasar, musamman a shiyoyin arewa ta gabas, arewa ta tsakiya da arewa ta yamma. Kungiyar karkashin shugabancin gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta kuma nuna gamsuwarta da ayyukan kakkaɓe ƴan ta'adda a jihohin Sokoto, Zamfara, Kaduna da sauransu da ƴan bindiga suke hargitsa rayuwar al'umma. Lalong wanda ya ce kungiyar gwamnonin na arewa na fatar dorewar aikin nasu don tabbatar da cewa ƴan ta'addan ba su sauya sheka zuwa waɗansu wurare ba. To sai dai a daidai lokacin da kungiyar gwamnonin ke wannan zance ne, mataimakin shugaban majalisar wakilai a Najeriya Idris Ahmed Wasi ya yi hasashen cewa ƴan ta'addan sun gangaro zuwa jihar Plateau, inda cikin ƴan kwanakin na ake samun matsalolin tsaro a kudanci da gabashin jihar ta Plateau.
Na farko tukuna akwai kuri wanda ƴan ta'adda wanda ake koron su daga wurare kamar Zamfara, Naija, Gusau, Katsina suke kokarin samu musu guni a kasan mu. Suna shigo mana ta Taraba, Gombe da Bauchi. Anda jama'a mu su yi kokari su ga sun dakile shigan su cikin kasan mu. Amma cikin idan Allah don komi sai da idan sakamakon abu ya faru. Abin da ke faruwa yanzu sun samu musu guna wasu wurare har sun fara daukan mutanenmu, kuma sun fara zuwa kai hari kasance irin yadda suke a can kasan arewa, su je su samu gari su harbe mutane, sun kashe mutane ranar kasuwa ɗaya daga ciki wanda ake kiran Pinau, sun kashe mutane sun kai kusan guda 7-9 banda wanda aka ji musu rauni, banda kuma waɗanda ba iya gano su ba. Abin da ke faru kenan, shi yasa na kawo wannan kuduri da cikin gaggawa. Amma kafin na kawo wannan kuduri sai da na yi yunkuri na wurin na samu haɗin kan jami'an tsaro, na samu lokaci na samu na yi tattaki na je wasu ofisun da kaina don na kawo waɗannan koke-koke a madadin al'umma na mu samu dama a dakile wannan abu. Ka san jihar Plateau jiha ce wadda take fama da tashin-tashina. Wurarenmu wurare ne zan ce kusan kashi 90 musulmai, wadda idan abu yana faru irin wannan fasarin da zai zo ga sauran waɗanda suke da isin zai zo daban ne. To ka ga ba ta gida ka da kacin na tun yana dan karami ba zai iya zo zama babban fitina ga kasan gaba daya, saboda daga wannan irin da ke abin da ke faruwa za ka iya tafiya har Sambisa, kuma daga nan ka dawo zaka har ka danganta da Bakassi. Akwai forest zazzika wanda yake da ya haɗe da dajin Yankari da waɗannan wurare.
Mataimakin shugaban majalisar wakilan ya kuma zargi jami'an 'yan sanda da sakaci wajen gudanar da aikinsu.
Na farko akwai sanda aka ɗauke matan hakimi na garin Bashar, kuma sautan Bashar da aka ɗauke matan nan 'yan banga da maharba suka yi tattaki suka cin daji suka je ka samu waɗannan suka kwato matan nan suka kama waɗannan mutane suka kawo su suka danka su da hukuma. Amma a yau ina nake magana sun riga sun sanda sun suke waɗanda aka kama su. Akwai sanda aka sake daga wannan yankin har ila yau da ƴan banga in suka sake kama wani daga cikin waɗanda yake taimakawa wa irin waɗannan ƴan ta'adda din, ko hotunansa da bidiyonsa da aka yi maka kira da ke yi bayani yadda suke karɓan kuɗaɗe suke rabawa. Amma a yau sanda nake muku magana na yanzu an sake shi. To kaga abin akwai ban tsoro. Idan jama'an tsaro sun samu kansu a cikin irin waɗannan hali, jama'a suna kokarin su don su kawo zaman lafiya, su tabbatar zaman lafiya. Su kuma da ya kamata su tabbatar zaman lafiya su ne suke haɗa kai da 'yan ta'adda. Matakin da majalisa ta ɗauka shi ne farko tukuna majalisa ta ba da umarni wa civil defense chief shugaban tsaro na Hafsan Sarfati na shugaban Najeriya da ya tabbatar cewa ya kawo haɗin kai tsakanin sassa gaba ɗaya na jama'an tsaro don saboda a samu a shiga a wannan daji a kakkaɓe kuma tabbatar an dakile ayyukan waɗannan 'yan ta'adda.
To sai dai rundunar 'yan sandan jihar Plateau bata mai da martani kan batun ba, duk da sako da na aikewa kakakinta ASP Gabriel Uba. Farfesa Yusuf Turake da ke kungiyar 'yan Najeriya da ke hankorin cin gashin kansu daga shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ya ce matsalolin tsaro da ake samu a kasar sun kawo rarrabuwar kawuna da rashin ci gaba.
Bayan Middlebelt ne su ne suke hadasa tashin hankali a Middlebelt. A'a, waɗansu ne da suka taho daga waje su ne sun shiga Middlebelt suna kashe-kashe. Suna kwace musu gonaki da wuraren zama. Katsina ba zaman lafiya. Zamfara ba zaman lafiya. Sokoto ba zaman lafiya. Niger ba zaman lafiya. Kaduna State ba zaman lafiya da wasu wurare a arewa. Me yasa dan arewa shine yake kashe yan arewa? Me yasa kai yau ma ina ganin kaman wato addini da muke da arewa tayi bamban tayi daban da yadda muka taso muka santa yadda muka taso ga Krista ga traditional ga musulmi su uku nan suna hade suna zama wuri daya lami lafiya ba tashi hankali ba kashe kashe amma yau a cikin sunan addini ya kamata su political leaders su traditional rulers su waɗanda suke magana a jiya arewa ya kamata su hadu a yi zama a dubi wannan matsala domin a warware wannan matsala. Me yasa arewa ta zama wurin da mutum ma baya so ya shiga? Kuma muna gani muna ji muna cikin wannan wahala amma ba mu da magani. Haba yan arewa
ya za a shawo kan wannan lamarin?
Mu dawo kan yadda zaman mu a da take musulmi da krista da traditional masu addinin gargajiya da muna zama tare a arewa muna zama tare muna harka tare to mu dawo gun wannan idan ba mu dawo ba akwai wadanda arewa za su balle su ce arewan din ayin su yi banza da arewa domin rashin zaman lafiya.
Shugaban kungiyar muryar mata ta Ladies Voice a unguwar Abba na Shehu dake cikin birnin Jos Zara Abubakar Galadima tace a duk lokacin da aka shiga rikici har ya kai ga kashe-kashe mata ne ke shiga halin haula'i don haka take gargadin mata da su maida hankali wajen tarbiyyar ƴaƴansu
saboda zahiri ne wannan kiran ga iyaye mata ne kamar abun mu kan mu yake dawowa dalilin da yasa nace yana dawowa kan mu iyaye mata mu ne ake kashe mana mazaje sannan kuma at the same time aka kashe mana ƴaƴa so sai azama abun maraicin sai ya yawa baka da da baka da miji so gaskiyar magana shine ya kamata iyaye mata mu tashi tsaye in the sense that ya kamata mu rika orientating yaran mu rika ba su wani tarbiya na cewa duk wanda zai nemi ya ce su yi amfani da makami su kashe wani to ya kamata su ce ina yaran shi a gurin domin in kika duba kaci 99 na mutanen Najeriya sai sun fita suke cin abinci so idan haka ya kasance cewa kullun ana kashewa kuma in kuka duba ba wanda ake kashewa matasa tsofaffi na gida sannan mu mata na gida kamar yadda na faɗa da farko mata da mu mata mu ne muke zama victim a abun saboda a ce baki da miji danki da yake taimaka miki yaji yayi wani masifa yaji ya dauki makami ya kashe wani gwamnati ta zo ta kama shi ko ba a kashe shi ba an je an use lesson nashi for almost a ce 20 to 30 years in yanzu bai da amfani wanda zai taimake ki ya tafi so a matsayin mu na iyaye gaskiya ya kamata mu rika ba wa ƴaƴan mu tarbiyya cewa addini kawai a zuciya yake babu ruwanka da addinin wane mutukar mutumin kirki ne zaka iya komai da shi sannan ba ruwanka da kabilar wane kabila ba magana bane kabila shine wanda zai taimake ka shine dan uwanka ba ruwanka da shi krista ne ko musulmi ne so idan muka duba kuma zaki ga akwai mutanen da sun hada mutane a addini biyu kamar ni a family na akwai kristan sai jin kashe shi bazan ce an kashe shi ba saboda mai dan uwana ne to kuma idan wani ya taba shi koda musulmi ne zai mun zafi saboda dan uwana ne so kiran da zan yi shine gaskiyar magana ya kamata mu mata mu tashi mu rika ba wa ƴaƴan mu kyakkyawar tarbiyya tun daga gida
al'umma da dama dai tuni suka mika batun tsaro a Najeriya ga Allah ta yin addu'o'i Allah ya kawo saukin lamarin yayin da suke fatar gwamnati za ta kara azama wajen tabbatar da tsaro wa ƴan kasar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare. Barkanku da ganin wannan lokaci da ake fararen takaitattun labaran wasanni wanda kuma shine na karshe a wannan shekara ta 2021 da zai kare gobe Juma'a idan Allah ya kaimu. Shirin na wannan karo zai yi waiwai a dan tafiya kan wasu muhimman abubuwan da suka faru cikin shekara mai wucewa ta 2021. Yanzu dai coaching club din Manchester City Pep Guardiola shine aka zaba a matsayin gangaren na manajojin da ke tafiyar da harkan kwallon kafa a duniya a yayin da Dubai Globe Soccer Awards ta nada Kylian Mbappe a matsayin mafi kwarewa a fagen takalle da dakacin. Da ne da mai sharha kan harkokin wasanni Musayi Shola Michael.
To alhamdulillah Allah ya kawo mu ƙarshen shekara 2021 lafiya. Muhimmin abubuwan da suka faru a wannan shekara game da wasanni, na farko dai akwai wasan Olympics, wato wasan gama duniya gaba daya wanda ya kamata a yi shi ne a 2020 amma saboda corona aka daga zuwa 2021 a kasar Japan. To alhamdulillah tun ana ba zai yiwu ba, Allah ya sa abun an fara lafiya an kammala lafiya haka kuma aka yi na marasa cikakken lafiya wato Paralympics shi ma an yi a Tokyo shi ma an yi lafiya an gama lafiya. Akwai sabbin record da aka samu a wannan wasannin. Abin da ya kara doke mu duniya ya shafe mu gaba daya shine batun damben Turawa, to wanda ya ba kuwa mamaki
da muna ji
dan Najeriya yana da azuruwa har guda hudu, yana son ya samu na biyar din, to sai ya gagara aka doke shi gaba daya wanda yake da su guda hudun duk an kwace a hannun shi. Yanzu yana nan tsirara,
akwai wata yar kasar Japan wanda yake aka ce ta bata.
To abinda kuma ya kara doke mu duniya hankali shine akwai wata yar kwallon tennis yar Japan ta shahara a duniya a ajin mata, to sai ta yi wani tsokaci akan gwamnatin Japan musamman ma akan shi wanda shine jagoran kasar Japan din gaba daya,
shugaban
kasar. To daga nan tana gama wannan tsokacin sai ta bata
ajin dabo kawai yanzu an same ta
har yanzu dai da muke ma maganar nan ba san ba.
Wata ma yar wasa wanda yake ko kasar Kenya ne ko ina ne ta mutu
kasar Kenya, ita ma kawai ta taso kawai ta ciwo da fito na mil goma ne a Olympics ta ciwo makasar Kenya kawai sai muka ji ta mutu.
An same ta ma
an same ta a mace a riga mu ka fi
tsara
a ɗakin ta.
Mu duba kwallon kafa mana.
To abin da ya ɗauki hankali shi ne kace na shida aka samu na Lionel Messi da ya kara cin Ballon d'Or da wancan shekara da wannan shekara in banda Copa America da Argentina ta ci ba wani abun da Lionel Messi ta buka a shekarar 2020 da kuma 2021 ba abun da yi. To abun ya ba mutane mamaki cewa shi ne ya zo ya ci wannan kambun. Mutane suna ana kallon kamar Lewandowski ko Jorginho ɗaya daga cikinsu shi kamata ya ɗauki wannan lambar yabon.
Tun wani sarare da wannan kuma yake mana fatan Allah ya kai mu sabuwar shekara ta 2022. Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu ko ga baban da ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Mayakan kungiyar Al-Shabab ta Somalia sun kai hari a wani gari da ke arewacin Mogadishu, babban birnin kasar Yau Al-Hamis, inda suka kashe akalla mutane bakwai yayin da suke fafatawa da jami'an tsaron gwamnati, inji wani mazaunin garin da kuma 'yan sanda. Harin dai ya faru ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin shugaban kasar Somalia da Prime Minister kasar, wanda abokanan hudunta na kasa da kasa suka damu cewa ya dauke hankalin gwamnati daga yaki da masu tayar da kayar baya.
Kaman sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babanne da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yaku makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.